Martini.
Daga birnin Washington DC, sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 16, 25 da 31. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen radio amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dadol FM da Alpha Radio Kumasi. Sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko kuma sashen Hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Safinatu Sada Sudangi ce daga birnin Washington DC tare da Ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokanan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Litinin 17 ga watan Satumba shekarar 2018. A shirin namu na yanzu za ku ji:
bayan da Mrs. Kemi Adeosun, tsohon ministan kudi ta Najeriya, ta mika takardar sauka daga aiki ga shugaba Muhammadu Buhari bisa ga tabbatar da zargin da ta yi na cewar ta gabatar da takardun boge na yi wa kasa hidima, wato NYSC, da ya zama sanadin saukata daga aiki, yan Najeriya yanzu sun yi ca suna neman shugaba Muhammadu Buhari da jami'an tsaro na kasar su gurfanar da ita a gaban kuliya domin a yi mata hukunci.
Kuma kan haka ne ma za mu bude muku layin wayar mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan murabus din da tsohuwar ministan kudi Mrs. Kemi Adeosun ta yi akan kama ta da takardar bautar kasa ta Jabu. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce alama tarawa 1-202-205-6555. Sannan za mu kawo muku labaran wasanni daga nan Washington, amma kafin nan sai a gyara zama a ji halin da duniyar ta wuni.
Masauri, assalamu alaikum. Rasha da Turkiya sun amince su killace wani yanki da zai raba sojojin gwamnati na Siriya da yan tawaye a yankin Idlib. Shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya bayyana haka yau Litini bayan wata doguwar ganawa da suka yi a garin Sochi, shi da takwaransa na Turkiya Recep Tayyip Erdogan. Shi dai wannan wurin da za su samar zai kai tsawon akalla kilomita 15-20, inji Putin. Kuma sojojin kasashen biyu ne za su rika sintiri a wannan wurin, wanda ake fatar ganin an girke shi kafin ranar 15 ga watan Oktoba, idan Allah ya kai mu. Idlib dai shi ne babban birni na ƙarshe da shugaba Bashar al-Assad ke fuskantar turjiyar 'yan tawaye, wanda yanzu haka kusan rabin mutanen garin su miliyan 3 sun rasa mahallansu. Masu ido na kasa da kasa sun bayyana damuwarsu cewa daukar matakin da gwamnatin ke yi zai iya ƙara haifar da yawan mutane da suka rasa mahallansu. Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ta zargi Rasha da aikata zamba akan takunkumin kasa da kasa da aka sa wa Koriya ta Arewa. Ta ce Moscow tana wa Amurka zagon kasa na ƙoƙarin da take yi domin kwance ɗamarin makaman nukiliyan Koriya ta Arewa a zirin Koriyan. Cin hanci da rashawa da take aiwatarwa ya zame kamar wata annoba, inji Haley, wacce take magana sa'in da take gudanar taron kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya a yau Litini. Ta ce wannan yana matukar kawo koma baya ga kokarin Amurka na ganin ta kwance ɗamarin shirin samar da nuclear na Koriya ta Arewa. Haley ta ce ta yi bakin ciki kwarai da gaske game da rahoton da kwararru daga Majalisar Ɗinkin Duniya suka bayar game da aiwatar da takunkumin da aka sa. Amurka ta bayar da hujjoji ga kwararru da ke nuna cewa Rasha ta aikata abinda ake zarginta da aikatawan, sai dai kuma rahoton da aka mika wa kwamitin an cire waɗannan hujjoji na Amurka. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Amurka Amurka da ke nan birnin Washington DC. Brett Kavanaugh, wanda aka bada sunansa domin tantance ya zama alkalin babban kotun kolin Amurka, ya faɗa yau Litini cewa zargin da wata mata ta yi masa cewa ya yi ƙoƙarin yi mata fyaɗe lokacin dukkan suna 'yan makarantar sakandare shekaru sama da 30 da su gabata ba komai cikinsa illa ƙarya. Wannan zargin ya jefa ƙoƙarin da ake nanaɗa shi wato a kan kotun ƙolin cikin ruɗu da damuwa. Shi dai wannan ɗan taliki ya ce shi a shirye yake ya bada ba'asi gaban kwamitin harkokin shari'a na Majalisar Dattijai a duk lokacin da suka buƙaci hakan domin ƙaryata wannan zargin da ake yi masa, da ke neman ɓata masa suna, wanda aka ce ya faru shekaru 36 da suka gabata. Christine Blasey Ford ta yi zargi a cikin wata hira da ta yi da jaridar Washington Post, inda take cewa gaskiya ta yi tsoro lokacin da shi wannan ɗan taliki da wani abokinsa suka kai ta wani ɗaki a wani gidan da suka tafi holewa a wajen gundumar Washington. wato a shekarar 1980 yanzu dai kwamitin harkokin shari'a su goma na jam'iyyar Republican sun buƙaci shugaban kwamitin na jam'iyyar Republican da ya jinkirta yunkurin jefa ƙuri'an da aka yi niyyar yi a ranar Alhamis. Gwamnan jihar Carolina ta Arewa Roy Cooper ya faɗa cewa akwai barazana ga rayuwar jama'a sakamakon ambaliyar da ya faru a jihar musamman daga matsanancin guguwar nan da aka yi wa lakabi da suna Florence wacce ta bar tarin ruwa a sassa daban-daban na jihar. Guguwar ta Florence wacce ta haifar da matsanancin tumbudin ruwa da cida mai ƙarfi tana ci gaba da barin ruwa a kwance a wasu sassan jihar ta Carolina yayin da take tafiya zuwa tsakiyar tekun Atlantika sannan akan hankali. Yanzu haka dai wasu sassan na arewacin jihar ta Carolina da ta arewa sun samu ruwan da ya kai na tsawon santimita 100 yayin da rahotanni suka bayyana cewa wasu sassan ko sun samu wanda ya kai adadin santimita 50 ne. Wannan tumbudin dai ya sa wasu tafkuna da koguna sun tumbatsa abinda cibiyar kula da yanayi ta kira ambaliya mai tsananin gaske.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Wasu kungiyoyi da al'ummomi daban-daban sun yi kira da a gurfanar da tsohuwar ministan kudin Najeriya da ta yi murabus Mrs. Kemi Adeyewoshin gaban kuliya domin a yi mata hukunci, inda suka ce ta hakan ne kawai za su yarda gwamnatin yanzu da gaske take wajen yaƙi da cin hanci da rashawa. Umar Faruk Musa na tafa da ƙarin bayani.
Kungiyoyin yaƙi da cin hanci da rashawa kamar Transparency International na gaba-gaba a jerin kungiyoyin da ke neman a yi hakan, kamar yadda ɗaya daga cikin jami'ansu Malam Awal Musa Rafsanjani yake bayyana min a firar da na yi da shi.
Idan ka kula ai akwai jami'an gwamnati da ya dace a ce sun cancance takardun duk waɗanda za su yi jagoranci za su yi minista ko kuma za su yi wani jagoranci a Najeriya, to ina suke ta ina sai aka yi kabar aikinsu ba su kula da wato cewa sun cancance a kan gaskiyar takardun da ta nika ba. Saboda haka ne ina ganin cewa su ma suna da laifi, kuma ya dace a ce duka waɗanda suke da hannu a kan wajen screening ko kuma kula da takardun da suka nika ya dace a ce su ma an tume su. Dai kenan, sa'an nan na biyu majalisa da yake ya dace a ce ta tantance wato ministocin da aka kawo don su yi jagoranci a Najeriya, su ma ya dace a ce an tuhumi wannan kwamitin da ya yi wannan tantanciya. Sa'an nan na uku shi ne akwai sauran jami'an gwamnati waɗanda su da kansu mun san cewa suna da tabo, saboda haka ba su yi tokar da kan mulkin su ba, ana zargin su da cin hanci da rashawa da kuma saɓawa mulkin dokar tsarin ƙasa. Su ma da kansu har yanzu suna nan akan wato kujerarsu daram.
Amma a yanzu ba ka ganin kamar tun da dai har ta aje aiki maganar cewa sai an kai ta gaban kuliya ko sai an zaƙalo waɗanda ke da hannu wurin laifin da ta aikata kamar ɓata lokaci ne zai iya karkatar da hankalin gwamnati daga muhimman ayyukan da ke gabanta?
To tume ta yaya za a yi gyara idan har ba a yi rinkici irin waɗanda suke da hannu kan irin wannan sakaci da aka yi ba? Ai ba tun da za a yi gyara a cikin tsarin mulki, saboda haka kowa zai iya zuwa ya yi abin da ya ga dama in an kama shi da laifi ya karyata kamar yadda ta karyata, kamar yadda mutanen gwamnati wakil wato mai magana da yawun shugaban ƙasa ya fito ya nuna adawa ga duk waɗanda suka fito suka ce a binciki matan nan ko kuma ta saba da kan aikinta. To kaga kenan idan har akwai gaskiya da kuma wato kokari na tabbatar da yaki da cin hanci da rashawa da kuma kawo tsarki a gwamnati.
A waje ɗaya Malam Muhammad Habib Aliyu mai sharhi kan al'amuran da suka shafi cin hanci da rashawa shina ganin lalle akwai sauran aiki a gaban gwamnati.
Magana aji aiki ba shi ne magana ba, yanzu me bayan da ta ba aikin me ya kamata a yi da ita? Ba wanda ya fi ƙarfin doka, ya kamata a fito a yau 'yan Najeriya cikakken bayanin me aka same ta da shi, laifin me aka same ta da shi, waye ya yi wannan fojiri ɗin, ita ta yi, ita ta sa aka yi, wa ta sa ya yi, duk shi waɗannan tambayoyi ne da 'yan Najeriya suke buƙata a ansa musu ita. Kuma bincike ne na musamman, kamata a ce 'yan sanda ba, kamata a ce sun jira kowa ba, kamata a ce 'yan sanda daga ran da ta sauka ko tun kafin ta sauka daga ran da badakalan nan ta fito kamata ya ce an tantance an yi bincike yanzu kawai sai dai a ce ana shirin kai ta kotu ne
yanzu baka ganin kamar bita da kullin zai yawa bayan dai an zarge ta da wannan abun ta tabbatar ta aje aiki kuma a ce sai an kai ta kotu ba zai zama kamar an matsa ba da yawa tunda akwai waɗansu ire-irenta dake da irin wannan matsaloli watakila a cikin gwamnati amma su har yanzu ba dauki mataki akan su ba an kyale su
to a maganar laifi dai ba maganar bita da kulli duk wanda yayi ai masa kuma a baya an samu irin wannan matsalar kamar akwai mai Salisu Buhari ya samu irin wannan matsalar kuma an aka ya sauka daga majalisa aka kai shi kotu saboda haka ban ga bambanci ba ita ma dole ai mata abin da doka ta sanadar mata
Umar Faruk Musa mu da Amurka a Abuja Nigeria
To madalla an gaida Umar Faruk Musa bisa haka ne kuma muke son jin ra'ayoyinku an jima kadan akan ya kuke kallon wannan murabus da ta yi amma kafin nan mu shakata da wannan wakar
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655
Madalla yanzu mun samu kiran farko daga Bauchi. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Da wa muke magana?
Muna magana da Muhammad Nasir Adamu malami farin gida lanzai.
To Madam Muhammad muna sauraron ka.
Eh gaskiya ra'ayi na kan murabus din da kai wannan yayi daidai. Saboda ana zargin ta da takardar jebu ta moji. Yana da kyau in aka yi bincike misali aka tabbatar cewa ta jebu ne ko ba ta jebu ba. In ma za a nira masa samun ta misali in an wanke ta daga jirgi la ba ta. In kuma jirgi ya tabbata lalle ta jebu ne to shi kenan kawai damun abin da ya kamata shi ne sauka din. A take ne ra'ayina.
To mun gode kwarai Madam Muhammad. Muna da wani kira daga Niger. Assalamu alaikum. Da wa muke magana?
Assalamu alaikum muna lafiya.
Lafiya kallau da wa muke magana?
Kuna tare da Abdul Kasku daga unguwar Wadatawa Jamhuriyar Niger.
To muna sauraron ka Malam Audu.
To lalle mu ra'ayin mu za mu bada bisa ga wannan marabus da wannan mata sai gaskiya abun yana da kyau. Amma muna so su tsaya su diba inda matsala take su gyara tsakanin saboda mu duk abin da ya shahi Najeriya ya shahi mu. Musamman mun yi Niger saboda lalle mu uwa ɗaya uba ɗaya muke. Wannan matsala in tsakanin su ne ya kamata su tsaya su gyara ta ba tare da wani ya ji abin da suke haɗi ba tsakanin su ne tun da manya ne kuma manyan shawara ne wanda ka haɗi a ji a faɗin ƙasa. Mu muna fatan dai Ubangiji Allah ke sa su samu su daidaita tsakanin su zama cikin ɗaya maɗannin kaɗai saboda wani tashin hankali bai kawo ma ƙasa alheri.
Ƙwarai.
Ra'ayina kenan kuna tare da Abdul Kasku.
To mun gode ƙwarai Malam Audu. Har yanzu dai muna jamhuriyar Niger. Salamu alaikum.
alaikum salamu.
Da wa muke magana? To muna sauraron ka.
Da ra'ayi na wanda take kuce da aka tsaya ma gudun minista ta kudi da ko sai ya yi. Sai a kai ku wasu aikin don ya ai wannan ce ce ta kudi. Na aiki nan ba ta fa duka su ne ta ga ana da shi amma ba yi. An gane ta takari na goje. Alhali ba san ko haka ne ko ba san ba. Na gode mu da Amerika umma ala da gudun minista ta kudi da Niger.
To mun gode kwarai yanzu kuma za mu tsallako mu dawo Kebbi. Assalamu alaikum.
Amin wa alaikum assalam.
Da wa muke magana daga Kebbi?
Ina magana da Abdullahi Captain Ambursa.
To Mala Abdullahi muna sauraron ka.
Dangane da wa murabun din da wannan minista ta yi. Lalle ta cincinci ai mata yabo amma kuma bayan yabo din ya kamata a bincike ta a ina ta samu wannan takarda ta buge. Dole ne yan sanda su shigo. Yi bincike in an kaɗa shi an gano da tana da laifi a gudunar ta a gaban hukuma da hukunta ta don ta amfani da takardar budi ta ci amana gwamnati kyan Najeriya don bai kamata sai amfani da takardar budi ba da hawan ka har ta samu damar ta hawan ka babban mukami bai dace ba.
Mun gode kwarai Malam Audu. To muna da wani kira daga Kaduna. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi.
Da wa muke magana daga Kaduna?
Ya Utu ne yan madaci karamar hukumar Kauru jihar Kaduna.
To muna sauraron ka.
Wato ni ina ganin bincike ya kamata a yi tun daga tushe ne. Ita kanta hukumar da take hada wannan certificate na in samari ko kuma an ji an yi bautan kasa. Su ya kamata a soma bincika ta ina wannan takarda ya soma fitowa. Sa'annan huku a kwamiti din da yake tantance su kansu ministoci in za a nada su. Su ma ya kamata a bincike su shin cin hanci ne ta bayar har ta wuce wannan zangon koko yaya ake ciki. Amma ba a kai ta kotu ya kamata a kai ta kotu kuma duk ɗan ƙasan da bai yi ainihin bautan ƙasa ba a same shi da wannan takarda. Ya kamata a samar da doka ta tsaura a gare shi to shi ya kamata a yi mata aiki.
To amin amin mun gode. Har yanzu dai muna jihar Kaduna. Wake magana daga Zaria. Assalamu alaikum. To jama'a kuna dai har yanzu kuna sauraron sashen Hausa na murya Amurka. Maudu'in mu na yau shine ya kuke kallon murabus din da tsohon ministan kudi ta yi ta Najeriya. Lambar da za a kira a bayyana ra'ayi ita ce alamar tarawa 1-202-205-2655. Muna tsammanin kiran ku bayyana ra'ayoyinku. Muna da wani kira daga Bauchi. Assalamu alaikum. Wake magana daga Bauchi?
Alhaji Yahaya nan daga Zalau, Kaduna Zalau.
To muna sauraron ka Alhaji Yahaya. Muna sauraron ka.
Ni gudu. Wannan minista har ga Allah ya kamata kamar wannan gwamnati mai adalci ta yi baki kokari. Daga ta tabbatar da an yi bincike akan wannan abubuwa wanda ya faru na badakalan takarduna abin nan.
Na bautar ƙasa. To ina ga mun rasa shi. Ga wani kira kuma daga Katsina. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Da wa muke magana?
Barka da wannan lokaci.
Yawwa barka ka dai. Da wa muke magana?
Alhamdulillah da magana Alhaji Lawal Karofi dake tsangama karamar hukumar dan janan jihar Kabra a Najeriya.
To muna sauraron ka.
To wata alhamdulillah wata wannan mataki da ake magana da cewa ana so a bincike wannan mata. To kaga watanni na ganin tunda har Allah za ta riga ta yi murabba da kanta ta aje akan ginin kumbiya kuma take ganin cewa ana mata bincike akan maganar takardunta. To ya kamata a kai an kyale ta kawai tunda ta aje aiki da kanta ya kamata a ce an kyale ta saboda irin waɗannan abubuwa a Najeriya an samu irin waɗannan abubuwa. Da dama za ki ga cewa mutum zai kaga yana aiki ne na gwamnati kuma ka samu ibuwa kwa wasu cikin kunta.
To ba ka gani idan aka hukunta ta zai zama mu 'yan bayi darasi?
hukuncin zai iya zama darasi ga yan baya, amma kuma ina ganin hukuncin zai mai da hannu a gogo ne baya. Saboda da me za a yi shi shugaban kasa zai jira aikata ita da shugaban shi ne, ko kuwa zai tsaya da jin sauraron wannan hukunci na wannan mata ne. Da kamar gaskiya ce a kyale ta kawai sai kai murabur kuma a kiyaye gaba.
To mun gode
ku. Wannan da ke gani ya kamata ina ce an ya tashi
lafiya. To mun gode kwarai, muna da wani kira daga Jigawa. Assalamu alaikum. To da wa muke magana?
Eh, game da wannan magana Hajiya Kemi. Gaskiya tun farko rahoto, akwai rahoto ne da suka nuna cewa matan nan tayi sai. Yan majalisa an ba su labarin cewa ya shi abubuwan da yake faruwa suka yi, suka warke gurtuka, suka yi wanke ku akai. Abubuwa suka dan ratsa har ta kasance da haka. Wannan abubuwa da yake faruwa a Najeriya, inda awa dun abubuwa na daidai kamar amfani da rahotanni na sirri akan wasu abubuwa, gaskiya za a ci gaba da wasu abubuwa a Najeriya gaskiya.
To mun gode kwarai da kuma wannan muka kawo ƙarshen ɗaukar wayar mu na yau, sai kuma gobe in Allah ya kai mu. To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC, agogon mu nan na cewa karfe 4:20, yanzu kuma da minti 40 a gafarshe ne karfe 4:50. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Labaran wasanni.
Jama'a barkanku da wannan lokaci da saduwa da kowa na sabon shiri na labaran wasanni. Yau da kasar Ghana zamu tashi, inda kungiyar alƙalan ƙwallon kafa na kasar suka ba da sanarwar cewa sun haramta ƙwallo da taɓa ta har na tsawon rayuwar waɗansu alƙalai guda shida, wanda ya ƙara yawan adadin mutane irinsu da aka yanke wa irin wannan hukunci a sanadin wani bincike da aka gudanar mai alaƙa da cin hanci da rashawa da ya shafe su. Ha kuma wannan kungiyar ta alƙalan wasanni na Ghana din, wacce ake cewa RAG, har ila yau ta hana wasu alƙalai guda 47 taɓa ƙwallo har na tsawon shekaru 10 su. Akwai kuma wasu guda 14 da aka yi wa wankan tsarki bayan da aka bincika aka same su ba sa da laifi a cikin binciken da aka yi. Wannan alƙaluman na baya ne da aka bayar suka kawo adadin yawan alƙalan da aka haramta wa ƙwallon har tsawon rayuwarsu zuwa 8, bayan wasu 2 da aka riga aka yankewa a can baya. Ha kuma wannan ya ƙara yawan mutane da aka yanke hukuncin raba su ko kuma hana su haraka ƙwallo har na tsawon shekaru 10 kowannensu, yawan su ya kai 53. To alƙalan ƙwallo guda 8 da aka hana wa taɓa ƙwallo har abada sun haɗa da David Laria da Reginald Lathbridge da Safo Adade da Samuel Suka da Dudley Garba da Fiorella Burning da Charles Dawuna da kuma Umar Tani. Sai dai dukkan wanda aka yanke wannan hukunci a kansu an ba su damar daga yanzu zuwa 1 ga watan Oktoba wannan shekara su shigar da kuka ko ƙara na ja da wannan hukuncin da aka yanke musu. Kamar yadda muka ce, wannan hukunci na ita hukumar ƙwallon ƙafa ta Afirka da kuma ita hukuma ko kuma ƙungiyar alƙalai ta Ghana duk ya biyo ne bayan binciken da aka yi dangane da hotunan da aka ɗauka na su wannan alƙalai ɗin na bidiyo suna karɓar kuɗi, wato suna karɓar cin hanci da rashawa, wanda wani ɗan jarida da ake kira Anas Aremayo Anas ya ɗauka. To bari mu je ƙasar Angola, inda aka yi asarar rayukan mutane guda 5, wasu da dama kuma suka ji rauni a ranar Asabar ɗin shekaran jiya a sanadin bi ta kansu da aka yi lokacin wani ciri ko kuma cunkoso da ya ɓarke a ƙarshen wata ƙwallon ƙafa da aka yi tsakanin Primero da Agosto ta Angola ɗin da TP Mazembe ta ƙasar Congo, wanda suka yi canjin rasu ba wanda ya ci wani a wannan wasan da suke na shiga gasar cin kofin zakarun Afirka a wasan quarter final. To abin da ya faru a cewar kamfanin dillancin labarun Reuters shine cewa bayan gama ƙwallon ɗin ne, yan kallon suka yi kokari su fito sai suka zo suka tarda cewa an rufe kofofin shi stadium ɗin, wato filin wasa ɗin. To a lokacin da 'yan sanda suka zo suka buɗe kofar, shine mutane suka yi ciri kowa yana ingijiniyar na neman su fito daga cikin filin wasa ɗin. Ta nan ne aka bita kan mutane da yawa, wasu ma an ce dawakan 'yan sanda ɗin suka bita kansu. Wannan al'amari yana faruwa shekara ɗaya bayan da aka yi asarar rayukan mutane 17 a can Angola ɗin a sanadin irin wannan shiri ɗin da ya faru a arewacin Angola. To abin da ya sauka shirin labaran wasannin sashen Hausa na muryar Amurka wannan Litinin kenan, sai kuma ta mako gobe in Allah ya kai mu. Mun bar ku lafiya.
Kuma sai sharhin muryar Amurka, wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Sakataren ma'aikatar cinikayya na Amurka Wilbur Ross tare da tawagar wakilan majalisa masu bada shawara ga shugaban kasa akan harkar cinikayya da Afirka. A lokacin da suka kai ziyara a wasu kasashe hudu na Afirka sun bayyana wasu yarjejeniyoyin kimanin dala Amurka biliyan 1 da suka kulla da ƴan kasuwa daban-daban masu zaman kansu na kasashen da suka ziyarta din. Mashawarta na kyauta da zaton cewa za su kammala magana akan ƙarin wasu yarjejeniyoyin ciniki na dala Amurka fiye da biliyan 2 a cikin ƴan kwanakin nan masu zuwa. A ziyarar da suka kai kasashe hudu da suka hada da Habasha, Kenya da Cote d'Ivoire da kuma Ghana, Sakatare Rose ya rattaba hannu akan wata yarjejeniya tsakanin shi da ministan kudin Ghana don karfafa dangantakar cinikayya a tsakanin kasashen biyu. Haka ma a lokacin da suka tsaya kasar Habasha, karaman sakataren harkokin cinikayya Gilbert Kaplan shi ma ya saka hannu akan yarjejeniyar hadin kai da kasar Habasha da gwamnatin Kenya. A Ghana kuma sakatare Rose ya jagoranci tawagar wakilan Amurka a taron tattaunawar da aka yi da shugaban kasa Nana Akufo Addo da mataimakin shugaba Muhammadu Bawumia tare da ministan cinikayya Alan Kiramanta da ministan lantarki Boke Ayarko da kuma ministan kudin Ken Opori Ata. Haka kuma shi ma karamin sakatare Kaplan ya jagoranci tawagar wakilan Amurka din a taron zantarwa da suka yi da wakilan gwamnatocin kasashen Habasha, Kenya da Cote d'Ivoire, inda suka gana da masu ruwa da tsakin gwamnatocin, ciki har da shugaban kasar Kenya Uhuru Kenyatta da shugaba Alasa Otoro na Cote d'Ivoire da kuma ministan kudin Habasha Abrahaman Teske. Haka kuma tawagar sun tattauna da manya-manyan ƴan kasuwa da kamfanoni daban-daban na Amurka wanda dama suna gudanar da harkokin kasuwanci da waɗannan ƙasashen. Har ila yau tawagar sun gana da shugaban babban bankin raya ƙasashen Afirka na ADB domin ƙarin fahimta akan yadda bankin ke bada tallafi a nahiyar Afirka. Wannan tallafin kuɗaɗe yana da muhimmanci ga kamfanonin Amurka da ke neman kwangiloli a ƙasashen na Afirka. A yarjejeniyoyin da aka kulla a lokacin wannan ziyarar zuwa kasashen Habasha, Kenya da Ghana na nuna ayyuka da ake baiwa fifiko a sassa daban-daban na raya kasashe don taimakawa wajen samun ci gaba mai dorewa. Haka kuma yarjejeniyoyin na bada dama ga gwamnatocin da abin da ya shafa wajen samun hurumin sukunin tunkarar matsalolin da ke haifar da cikas ga kamfanonin ƴan kasuwan Amurka da ke son gudanar da harkokin kasuwanci a waɗannan kasashen guda uku. Amurka na samun ci gaba a Afirka, kuma za mu kasance masu ƙarfafa abokantakan kasuwanci da ci gaban tattalin arzikin nahiyar Afirka, a cewar sakatare Rose. Muna ci gaba da gano mafita ga matsalolin da ke tauye harkokin kasuwanci ta hanyar fitowa da sababbin hanyoyin mu'amala a tsakanin ƴan kasuwarmu. Wannan shine sharhin muryan Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To yanzu kuma ga labarai amma a takaice.
Rasha da Turkiya sun amince su killace wani yanki da zai raba sojojin gwamnati da na Siriya da ƴan tawaye a yankin Idlib. Shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ne ya bayyana haka yau Litinin bayan doguwar ganawa da suka yi a garin Sochi shi da takwaransa na Turkiyya Recep Tayyip Erdogan. Shi dai wannan wurin da za su samar zai kai tsawon akalla kilomita 15 zuwa 20, inji Putin, kuma sojojin kasashen biyu ne za su rika sintiri a wurin, wanda ake fatar ganin an girke shi kafin ranar 15 ga watan gobe na dan Allah ya kai mu. Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ta zargi Rasha da aikata zamba akan takunkumin ƙasa da ƙasa da aka sa wa Koriya ta Arewa. Ta ce Moscow tana wa Amurka zagon ƙasa na ƙoƙarin da take yi domin kwance damar makaman nukiliyan Koriya ta Arewa a zirin Koriyan. Cin hanci da rashawa da take aiwatarwa ya zame kamar wata annoba, inji Haley, wacce take magana sa'in da take gudanar da taron kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya a yau Litinin. Ta ce wannan yana matukar kawo koma baya ga kokarin Amurka na ganin ta kwance da marar shirin samar da nukiliya a Koriya ta Arewa.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku je abokanan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Amma kafin mu yi sallama da ku, muna yi wa mai sauraron mu a koda yaushe Alhaji Sani Dahir Kanya da aka fi sani da Sani Dogo ta'aziyyar rashin mahaifiyarsa Rabi Tahardo, wacce Allah ya yi wa cikawa ranar Juma'ar nan da ta gabata a garin Kanya babba dake karamin hukumar mulki ta Babura dake jihar Jigawa, bayan ta yi fama da rashin lafiya. Allah ya sa ta huta. Yanzu a madadin Ladan Ibrahim Ayawa da ya taya ni gabatar da shirin da Julie Letters Gresham da ta hada shirin ta bada umarni da injiniyan mu na yau Mr. Suleiman. Ni Safina ta sada so dan yake cewa mu kwana lafiya.